إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله صلى الله عليه وسلم فساتها فإن كلكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزك حلر وانا مجلس من البركة المجي كراتوا اتكال لتافي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد جماعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله وانا مجي كرانتوا وانا مسلاتي نتنا وادا مالا من مندع والسنة الشيخ محمد كبير أحمد أزري الله جكان صد الرحمة مصلاة ديكينا مباكين تشريان كري أتشين قلن أزري كدمرو كمر كتاكم يومنا يمتنا غوما غوطن هدو غوطن الربيع الثاني هجرة ألف تدالي هدو دا أربعين دا بقوي واندكما يزو دي دا بيو كوكو بيو غوطن أكتوبر بيو غوطن Oktoba watan goma miladiya shekara 2000 da shekara 25 muna karatu a babu shafa'a babin da yake karantar da mu wato ash-shafa'a ceto wanda ana nufi da shi ceto ranar alkiyama mun yi muqaddima a wannan babi mun karanta ayoyi guda biyu da malam ya kawo a farkon babi fadin Allah madaukakin sarki wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un la'allahum yattaqun da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala kulillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un waɗannan ayoyi guda biyu mun yi karatu a cikin su a majalisi da ya gabata wanda suka ankarar da mu cewa Allah madaukakin sarki ya kore ceto a wajen sarana gobe kiyama ya kuma tabbatar wato ya kore ceto irin wanda kafirai suke zato irin wanda mushrikai suke tsammani a wajen allolin su da duk wani ceto irin wanda batattu suke zaton za su same shi ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya kore irin wannan ceto ba dan babu ceto ba sai dan ya tabbatar da ceto irin wanda ya tsara a cikin mulkin sa da sarautar sa shi yasa cikin aya ta gaba Allah ta'ala ya ce kullillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba daya yana ga Allah wani baya mallakar ceto shi a kashin kansa sannan mutane a nan gidan duniya ba sa nada wa kansu mai ceto balle su bawa wani gunki dama ceto ko su bawa wani salihin bawa dama ceto ko wani kabari damar ceto ko wani dutse ceto gaba ɗaya al'amarin sa yana hannun Allah shine duka ce kuma sai an saurari yadda Allah ya tsara akan ceto so kenan ba wai ceton ne babu kwata kwata ba idan irin wancan ceton ne irin wanda batattu suke tsammani babu shi kwata kwata ba wanda ya sai kutse cikin malakutin Ubangiji ya samar da abin da ya ga dama ranar alkiyama amma idan ana nufin ceto wanda yake a hannun Allah wanda Allah madaukakin sarki ya sanya masa sharuɗa, to wannan ceto da akwai shi. To malam ya ci gaba da kawo ayoyin Alkur'ani mai girma, yace wa qaulihi ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, da kuma fadin Allah madaukakin sarki, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu, babu wani wanda zai yi ceto indahu a wajen Allah. Man dhal ladhi ay ma min ahadin, babu wani wanda zai yi ceto indahu a wajen Allah, illa bi iznihi, sai da izinin Allah ɗin. Wa qaulihi, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati, da yawa na mala'ika a cikin sammai, la tughni shafa'atuhum shay'an, cetonsu ba zai amfana da komai ba, illa min ba'di an ya'zana Allahu, sai in bayan Allah ya ba da izini, liman yasha'u, ga wanda ya ga dama, wa yarda, kuma ya yarda. Wa qaulihi, da fadinsa subhanahu wa ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina lah. Ubangiji ta'ala yace, kace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kace da su ku kira waɗanda kuka nada kuka raya su alloli kuma bayan Allah, ku kiraye su. La yamlikuna mithqala dharratin, ba sa mallakar daidai da ƙwayar komayya, daidai da ƙwayar zarra, fis samawati wala fil ard, ko a sammai ko a ƙasa ba su mallaka ba. Wama lahum fihima min shirkin, kuma ba su da wata gudunmawa tarayya da Allah a mallakar sammai ko a mallakar ƙasai, ba su mallaka ba, kuma ba su yi tarayya da Allah wajen mallaka ba. Wa ma lahu minhum min zahir, kuma shi Allah a cikinsu ba shi da wani wanda ya taimake shi ya samar da abin, ba shi da wani wanda ya taimake shi ya samar da abin. Ai dama ko dai a ce kana da naka ne, ko kuma a ce naka ya gagare ka kai kadai sai da kuka hada da wani kuka samar, ko kuma a ce naka ne amma baka iya samar da shi kai kadai ba sai da aka taya ka, to ko ɗaya babu cikin uku, ba su mallaka ba, ba su yi tarayya da Allah a mallaka ba, ba su taimake shi sun ba shi gudumawa ko doki wajen samarwa ba. Wannan ayar mun karanta ta a babin baya da ya shuɗe, don haka ba mahallin da malam yake nufi ba kenan. Mahallin shine wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina lahu, ceto baya amfani a wajen Allah, illa liman adhina lahu, sai ga wanda Allah ya masa izini, sai ga wanda Allah ya masa izini. Waɗannan ayoyi idan kun kula sun sha bamban da ayoyi biyu da suka gabata. Ayoyi guda biyu da suka gabata, aya ta farko ta kore gaba ɗaya ceto ne, wanda a karatun da ya gabata na ce muku wannan uslubi ne na annafi wal isbat, uslubi ne na at-takhliya qabla at-tahliya, shine a kwabar da abu gabanin a zuba sabo. Don haka aya ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun, laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Wannan ayar ta kore duk wani mai ceto ba Allah ba, ta kore duk wani mai ceto ba Allah ba, bata daga kafa wa kowa ba. Nace muku shigenta ne fadin Allah ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. La yuqbalu minha shafa'atun. Irin waɗannan ayoyi da suke kore ceto, suna kore ceto ne irin wanda ba na tsarin Allah ba. To waɗanda suka riki shufa'a, kamar yadda Allah ta'ala ya ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun. Ko dai sun riki ne waɗansu shufa'a masu ceto, min dunillahi kuma bayan Allah. Duk wanda ya riki mai ceto kuma bayan Allah, to ba ya sake reshi ya kama ganye. Allah ta'ala ya ce qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilu. Kace koda sun kasance waɗannan ababen da suka kama a matsayin masu ceton nasu, koda sun kasance la yamlikuna shay'an basu mallaki komai ba, wala yaqilun kuma koda sun kasance ba sa iya fahimtar komai, basu san ma an nada su masu ceto ba. Yanzu wanda ya mutu ya zama ƙasa, ana nan ana kururuwa a cikin gari, zai cece mu? Bai ma san ana yi ba. Kunu a wani gida ko wani dutse ko wani gunki, ana ta durƙusa masa, ana ta zubar da jini, ana yanka, an nada shi mai ceto, shi bai san ma shi mai ceto bane. Kaga la yaqilun, basu ma fahimci me ake ciki ba, amma a hakan an nada su. Sannan la yamlikun, basu mallaka ba. Na an karar da mu a wancan majalisin cewa babi guda biyu da malam ya gabatar kafin babin ceto. Yayi haka ne don ya dora mu akan kyakkyawar turba ta fahimtar karatun, domin ya gabata mun sani kuma mun fahimta, mun rike shi a matsayin aqida cewa wanda bai mallaka ba, bai halitta ba, bai mallaka ba, bai cancanci a bauta masa ba, bai halitta ba, bai mallaka ba, kuma ba a nemi gudumawarsa ba, to wannan bai cancanci a bauta masa ba, ba shi da haƙƙin a bauta masa. Sannan ba shi da tarayya tare da Allah madaukakin sarki wajen halitta ko samarwa. Wannan ka'ida ce da dukkan wanda ya fahimce ta zai huta da soti burutsi na aqida. Yayi wanda bai halitta ba, bai mallaka ba, za a dauki damammaki irin na mahalicciya ba shi. Tilka idan qismatun ziza, zalunci ne, ya zama zalunci. Shi yasa Allah ba zai bari ba. Irin wannan laifin Allah bai dauka makansa zai yafe ba, sai dai wanda ya tuba kafin ya mutu ya dawo kan daidai, to sai Allah madaukakin sarki ya karbi tubarsa. Amma mutum ya mutu a irin wannan zalunci, Allah madaukakin sarki ya dauka makansa ba zai bari ba, ba zai yafe ba. Ta'adi mafi muni kenan. Ga mahaliccinka ka bar shi ka kama wanda bai halicce ka ba. Ga mamallakinka wanda ya huwace maka rayuwa, ya sakkare maka rayuwa, amma ka sake shi ka kama wanda bai huwace maka ba, bai sakkare maka ba, bai mallake ka ba, balle ya mallaki numfashinka, amma ka ɗauki bautarka da ƙasƙancinka ka bashi. Wannan zaluncin Allah ya, Allah madaukakin sarki ya ɗauke kai daga gare ka, ya yi fushi, Allah ba ruwansa da kai. Shi ne zaluncin kaɗai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai yafe ba, in dai aka mutu ana masa irin wannan zalunci. To kaga idan a nan gidan duniya sanadin bai mallaka ba, bai halitta ba, ba za a bauta masa ba, to idan an jera na gobe kiyama kuma shi ba ta tsaya bace. A duniya ma bai cancanta ba, balle a gobe kiyama. Da Allah madaukakin sarki bai bar kowace irin dama ta mallaka ko mulki ba. Ai duniya ya bar damar mallaka, mallake-mallaken ababen duniya irin wanda dan Adam ka iya mallaka. A duniya ya dan ba da dama ta yin mulki, mulki da irin wanda dan Adam ka iya yi. Amma ranar alkiyama Allah madaukakin sarki
bai bar wata kofa ta mallaki wani abu ba, kuma bai bar wata kofa ta mallaki wani abu ba. To kaga lahira ta fi duniya tsauri. To idan a duniya ma ka zama farar hula fankan fayau, to ka sani cewa a lahira min babu aula. To shi yasa ba wanda zai zo ranar alkiyama ya yi wa Allah shishigi a farfajiyar kiyama. Duk masu yau da ruwa suna ganin cewa suna da waɗansu wakilai da za su yi musu abinda suka ga dama a gaban Allah ranar alkiyama, to su daina yaudarar kawunansu. Nassin alkur'ani, waɗannan duk ayoyin alkur'ani muke karantawa, gabanin malam ya kawo wani abu na maganar malamai ko hadisi. Idan muka zo muka duba ayoyin yanzu da muka karanta, su kuma za mu ga aya ta farko ta ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ai ba mai yin ceto a wajen Allah illa bi iznihi, sai da iznin Allah. Nan ma ku gane annafi wal isbat ne, annafi wal isbat, babu wannan korewan, an kore kowa ne. Man zal ladhi yashfa'u indahu, babu wani wanda zai yi ceto a wajensa. Kun ga sai ya ce a wajensa, saboda babu ceto ranar alkiyama sai a wajen Allah. Shi yasa ya ce ba mai yin ceto a wajensa, saboda babu wani ceto a wajen wani. Kun ga sabanin yadda wasu ƴan bid'a suke i'tiqadi, wasu waɗanda suke yaudari kansu akan maganar ceton ma, har ma suna ganin mai ceton fa zai iya gaban kansa ne ya dinga ɗiba yana kaiwa aljanna, ba alfarma zai je ya roƙa ba. Kaga ɓarnar ta yi yawa ma, su suka naɗa shi cewa zai ceto, ba Allah ne ya naɗa shi ba. Sannan a hakan ɗin ba wai zai je ne ya roƙi alfarma a wajen Allah a ba shi dama ya ceto ba, a gaban kansa zai. Kaga ɓarna biyu kenan, an naɗa shi mai ceto ba naɗin Allah ba, sannan kuma zai wa Allah shishigi a cikin mulkinsa. To wannan ƙarya ce, ba zai yiwu ba. Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu, ba wani mai yin ceto a wajensa, sai ce illa bi iznihi, sai da izininsa. To kun ji anan ayat ta kira izini ko? Aya ta gaba, wa kam min malakin fis samawati, yo mala'iku da yawa a cikin sammai, la tughni shafa'atuhum shay'an, cetonsu ba zai wadatar da komai ba, ba zai yi amfani ba, illa min ba'di an ya'zana Allah, sai in bayan Allah ya ba da izini, liman yasha'u, ga wanda ya ga dama, wa yarda, kuma yarda. Kun ga nan ma izini ya shigo, sannan kuma yarda ta shigo. Ayar baya izini, wannan ayar kuma mun ji an ambaci bi an ya'zana Allah, izinin Allah, sai aka ce kuma wa yarda, ya yarda. Kun ga izini da yarda. Aya ta gaba kuma, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu, ceto baya amfani a wajen Allah, illa liman adhina lahu, sai ga wanda Allah ya masa izini. Idan muka tattara ayoyin nan guda uku, za mu ga sun ambaci izini da kuma yarda a ceto. Kamar abubuwa ne guda biyu, amma a hakika abubuwa ne guda uku, wanda su ne sharuɗan ceto. Gabanin ceto ya kan kama ya yi wura na alkiyama, to sai ceto ya cika sharuɗan nan guda uku. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ba mai yin ceto a wajensa sai da izininsa, nan sharaɗi biyu ne anan. Babu wani mai yin ceto inda hu a wajensa illa bi iznihi, sai da izininsa, sharaɗi biyu ne. Sharaɗi na farko shi ne izininsa na ceton, izininsa na ceton. Sharadi na biyu, izininsa ga mai yin ceton. A ce aka yi man zal ladhi yashfa'u, ba wani mai yin ceto, indahu illa bi iznihi. Kenan mai yin ceton ma ba zai yi ceton ba sai da izinin Allah. Sannan ceton baya yiwuwa sai da izinin Allah. Sharuɗan za su ƙara fitowa a ayar gaba. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ga sharuɗan ukun sun fito a fili a wannan aya. Duk wani mala'ika dake samai Allah yace ceton su ba zai yi amfani ba illa min ba'di an ya'dhana Allah, sai bayan Allah ya bada izini. Izinin me? Izinin ceto. Liman yasha'u, ga wanda ya ga dama, me din yayi ceton, sai bayan Allah ya bada izini. Izinin me? Izinin ceto. Liman yasha'u, ga wanda ya ga dama yayi ceton. Wa yarda, kuma sai Allah ya yarda da wanda za a ceta. Shine na uku. Haka ceto yake a wajen Allah ranar alkiyama da waɗannan sharuɗan guda uku. Kuma su ɗin ne dai faɗinsa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah. Ceto a wajensa ba zai yi amfani ba sai ga wanda ya masa izini. To waɗannan sharuɗa guda uku mu maida hankali a kansu domin mu ƙudura aƙida ingantacciya akan ceto. Ba ceto ne babu ba. In ka ji an kore ceto a wata aya daga ayoyin Alƙur'ani, to ana kore duk wani ceton da bai cika sharuɗan nan ba ne. Idan ka ji an ce akwai ceto kuma a Ƙur'ani ko a hadisi, to ana nufin ceton da ya cika waɗannan sharuɗa. Sharaɗi na farko, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini a yi ceto. Idan Allah bai ba da izinin a yi ceto ba, ba wanda ya isa ya fit, ba wanda ya isa ya motsa. Yawma idhin yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khasha'ati al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa. Ba magana balle wani ya wata kasassaba ko ya wani aiki da ba a sa shi ba. Cikin hadisu shafa'a, cikin hadisin ceto wanda yake mai tsawo, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin babban ceto, wanda wannan ceton shi ake cewa ash-shafa'atul uzma, babban ceto shine ceto na farko. Ceto ranar alkiyama kala kala ne. To na farko wanda za a bude da shi shine ash-shafa'atul uzma, babban ceto. To wannan labari da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar kadai ya ishe ka ka fahimci al'amarin ceto. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma za su tsaya ranar alkiyama, rana za ta kusaci kwakwalansu, suna tafarfasa saboda tsananin zafin rana, gumi, kowa gwargwadon laifinsa, gwargwadon zunubinsa. Wani zunubinsa a idon sawu, wani zunubinsa a ƙori, wani zunubinsa a kunkumi, a ƙugu, wani zunubinsa a ƙirji, wani zunubinsa ya sha wuyansa. Yace daga cikinsu akwai wanda gumi ya masa linzami. Wa minhum man yaljamuhu al'araqu iljaman. Cikinsu akwai wanda gumi ya masa linzami. Ma'ana gumi ya masa linzami, gumi ya wuce wuya har ya raba labban bakinsa. Guminsa ya raba labban bakinsa. Haka kuma sauka yake kare yana taruwa yana wucewa kaga kenan akwai wanda gurmansa zai hade shi dan haka iya gumunka iya rashin gaskiyar ka iya gumunka ko a duniya ma haka ne yako mara gaskiya sai ga yana gumi fanka tana fufufufu amma yana gumi ko bawo shi yace mara gaskiya ko cikin ruwa sai yi gumi dan haka gumi ne na rashin gaskiya ranar alkiyama shi yasa kowa gurgudan rashin gaskiyarsa gurgudan zunubin guminsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'umma sun gaza cewa Allah komai kuma Allah ya tsayar da su a wajen bai ce komai ba bai bada umarnin komai ba mala'iku ba wanda ya isa aikata wani abu sannan kuma Allah ya yi fushi fushin da bai taba yin irinsa ba dubarna da ta'adin da aka yi a duniyar nan rayuwar duniya Allah bai taba irin wannan fushin ba zai yi fushi fushin da annabawa da manzanni za su rika tattaunawa a tsakanin su suna neman mafita kowa yana shakka yana tsoron ya isa kan Ubangiji subhanahu wata'ala don neman mafita kuma da tsaiwa tai tsaiwa wahala tai wahala damuwa tai damuwa tsoro da firgici suka kai makura ya kai ga halittu bukatar su ai musu hukunci dan wuta ma ji yake gwanda a masa hukunci ta hutarsa balle dan aljanna sai ya zama bukatar barin wajen ta daga hankalin kowa a saurari bayi kowa ya san matsayinsa dan wuta ma ya kwammace a masa hukunci ta huta kuma Allah ya yi fushi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma saboda tsabar sarauta da girma irin nasa ba da ya sace masa komai wanda ya san lahira a haka yayi imani da lahira a haka ai ya san wani zancen da ake yi ai ya san bata shi wani zance da ake irin na bid'a ya san bata shi za a samu wasu gugun jama'a wani team ɗan neman maslaha za su yi ƙoƙarin neman mafita sai su fara bin kan annabawa da manzanni ya fara da annabi Nuhu ya ba da uzuri a tafi wajen annabi Ibrahim ya ba da uzuri a nemi annabi Musa ya ba da uzuri a je ga annabi Isa ya ba da uzuri saura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadanda su ne alqur'ani ya ware su su biyar dinnan a matsayin na musamman wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi sune di ulul azmi minar rusuli da Allah ta'ala yace fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum fasbir kama sabara ulul azmi su ake cewa ulul azmi minar rusuli kisa da annabi Yunus bai koyi da su ba da annabi Adam bai koyi da su ba Allah madaukakin sarki ya ce walam najid lahu azma annabi Adam ba mu same shi daga cikin waɗannan ulul azmi ba waɗannan manzanni guda biyar su ne fiyayyu a cikin dukkanin manzanni da annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne na ƙarshensu a zuwa amma na farkon su a shugabancin a daraja so shine number 1 a daraja sai annabi Nuhu sai annabi Ibrahim sai annabi Musa, sai annabi Isa. Dan haka sai a samu wasu team sai su bi kan waɗannan, saboda ana ganin a dai wannan farfajiyar ta kiyama gaba daya babu wani bawa na Allah madaukakin sarki da ya dara ma waɗannan guda biyar. Sai suka faro daga annabi Nuhu, saboda shi ne farkon zuwa. Sai a koma kan annabi Ibrahim, shi ya biyo bayansa. Annabi Musa, annabi Isa. Kowa yana ba da uzuri ba zai iya ba, yana da wani tabo tsakaninsa da Ubangiji, wanda yana jin tsoron tinkara Allah. Kar kilu ta jabau, kar allura ta zuno garma. Tunda Allah ya yi fushi, to akwai yiwuwar annabi Nuhu idan ya je ya fadi yana ya Ubangiji kaza kaza, ce kai ba kai ne kai kaza ba, yana tsoro. Annabi Ibrahim yana tsoro a ce kai ba kai ne kai kaza ba. Annabi Musa yana tsoron shi ma a kama shi da nasa. Annabi Isa shi ma yana tsoron a kama shi da nasa. Wannan tawaga sai ta ruga zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ta karanta masa bukatar. Ai fadanci alallashi Ubangiji ya saurari halittu a san yadda za a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha, ana laha, ana laha, wannan aiki na ne, wannan aiki na ne, wannan aiki na ne, ku bani da shi sallallahu alaihi wasallam. Amma fa shi ma ba isa da shi shigi zai yi ba, ba umarni zai ba Allah ba. Sai ya je, sai ya faɗi ya yi sujjada. A nan ne Allah zai sanashe shi wasu sunayensa da ba a taɓa kiransa da su ba. A nan ne zai yi wa Allah kirari da sunayen da ba a taɓa kiransa da su ba. Zai yi wa Allah fadanci, yana mai sujjada. A cikin sujjada yana fadanci, yana kirari, yana fadanci, yana kirari, yana neman alfarma wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai ka fahimci wannan tazara tsakanin Allah da annabi kafin imaninka ya tabbata. Sai ka fahimci wannan tazara. Yana daga cikin usul na rigima tsakanin Ahlus Sunna da ɗan bid'a. Yana daga cikin usul na rigima shine rashin fahimtar tazarar da ke tsakanin Allah da annabawansa. Da haka girman Allah haka yake, matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake a wajen Allah. Ai yanzu wannan ba kaskanci bane ga annabi sallallahu alaihi wasallama, abinda kowa ya kasa sai shi. Kuma wani kaskanci na annabi ko manzo a gaban Ubangijinsa da aike shi, ya halicce shi ya aike shi, da ya aike ka ya isa da kai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce daga kanka tambayi abaka, nemi ceto ai maka, irfa ra'asak wasal tu'ta washfa tushaffa. Daga kanka tambayi abaka, ceto ne, nemi ceto ai maka. Alfarmar da a gurin zai nema annabi sallallahu alaihi wasallama ba haɗama, ya Ubangiji a saurari halittu. Alfarmar da za a nema a wajen kenan. Saboda iya damar da aka bashi kenan ya roƙa, iya izinin da aka bashi kenan. Allah bai bashi izinin ya wuce haka ba. Iya buƙatar ta wannan lokacin a saurari halittu. Dan aljanna ya san matsayinsa, dan wuta ya san matsayinsa. Dalilin da zai sa kenan sai Allah madaukakin sarki ya bada umarni, sai a girka mawazinul qist, sai a girka ma'auni, a bude fefofi na fallasa ayyuka, sannan kuma a fara checking, a fara checking. saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana a saurare mu. To idan ka fahimci wannan yanayin, wannan shine ceto na farko, za a yi ceto. Akwai ceto na ‘yan aljanna su shiga aljanna, domin bayan an yi hukunci ka samu aljanna, ka tsallake siraɗi, amin, an je ƙantara an wanke zukata, to duk wanda ya samu tsallaka siraɗi, ya samu zuwa ƙantara, ya samu damar shan ruwan Alkausara, zai shiga aljanna. To an za a yi ta fakin ne a bakin gate, ƙwarai shigan sai an yi ceto, shigan sai an yi ceto. Kun ga wannan ceton na farko na a saurari halittu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne zai yi shi, babu wani wadda Allah zai ba damar yin wannan ceton sai wannan na biyu da nake magana a kansa yanzu, na a bada dama ‘yan aljanna su shiga aljanna, annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne zai wannan ceton. Ko annabi ya tsallaka siraɗi da al’ummarsa, fakin zai yi. Duk wani manzo ya tsallaka siraɗi da al’ummarsa, fakin zai yi. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo, saboda akwai ayyuka a gabansa. Domin shi bayan an kammala da al’ummarsa ya ce, al’ummata ita za a fara yi wa lissafi, mu ne ƙarshen zuwa, amma mu za a fara yi wa lissafi. To amma ba zai tafi bar annabawa da manzanni a baya ba, yana da aiki a gabansa. An gane ko? Don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi jagora ne na gaba ɗaya, za a jira shi sai ya zo. Idan ya zo shi ne zai ta yi zuwa ga Ubangiji ya roƙa mana alfarma waɗanda Allah maɗaukakin sarki kai musu rahama cikin bayinka za su shiga aljanna. Muna roƙon alfarma masu kula da gyaɗin aljanna a ba su izini su buɗe mana mu shiga aljanna. Shi Allah ba a masa karambani, ba a masa shi. To kar kai tsammanin cewa wai dan ka samu dama, wato a hisabi ladanka ya yi rinjaye, Ubangiji ya maka rahama ka tsallake siraɗi ka ɗauka kuma daga nan gaban kanka za ka yi, ba haka ba ne. Ba wanda zai riga annabi sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna, shine zai jagoranci shiga aljanna sai ya zo. Sai an ba shi izini, Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka je a buɗe maka aljanna. Shi yasa ‘yan aljanna sai sun zo a buɗe. Don haka idan aka buɗe aljanna, aka shiga aljanna, wannan shine ceto na biyu wanda yake ɓance annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai ceto na uku wanda shi kadai yake ɓanta, shi kuma ceton baffansa ne Abu Talib. Akwai baffansa wanda ya rene shi, ya goye shi, ya masa auren fari, ya fara da'awa a gidansa, ya kuma taimake shi a da'awar, shi ne Abu Talib. Amma Allah bai masa arzikin musulunta ba, Abu Talib haka ya mutu kafiri. Haka ya mutu kafiri. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, zan cece shi, amma ba ceto daga wuta zuwa aljanna ba. Ya ce, zan cece shi, na zan cece shi daga addarkul asfal minan nar, daga can makurar ƙarƙashin asalin balbalin bala'in wuta, yadda a nan duk wani tsinanne yake. To za a ɗago shi daga nan, za a ɗago shi zuwa kan wani dakali a cikin wuta, sai a ɗora shi bisa wannan dakali, ƙafafunsa suna ɗaukan zafi, kwakwalwarsa tana ta farfasa saboda kuna kafafun, to shi a haka zai tabbata an rage masa, ya samu rage. Yace zan masa wannan alfarmar. Wajibi ahli sunna san Allah, idan ana magana Allah to Allah daban ne. To waɗannan ceto guda uku da na sauraron bayi, da ceton shiga aljanna, da ceton Abu Talib daga ƙasan wuta zuwa kan dakalin wuta, waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne kaɗai mai yin su. Amma akwai wasu ceto ba wannan ba. Akwai ceto na a wajen hisabi, waɗansu sun cancanci tafiya wuta, zunubinsu ya yi rinjaye, don haka sun cancanci tafiya wuta, amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da cetonsu a hannun waɗanda ya ga dama. Wannan duk wanda Allah ya masa arzikin ya zama daga cikin masu yin ceto zai iya wannan ceton. Sannan akwai ceto a cikin aljanna. A cikin aljanna, so da ita aljanna hawa ne, kuma duk sanda wani ya fika hawa ya fika jin daɗi. Duk sanda wani ya fika hawa to ya fika martaba a aljanna. Kamar yadda a wuta duk sanda wani ya fi wani ƙasa to ya fi shi wahala. Na ƙasa ya fi shan wahala a wuta, a aljanna kuma na sama ya fi jin daɗi. Amma fa fifikon jin daɗin shi wanda aka fin bai san an fi shi ba. To daɗin aljanna mala, ina za ka san wani ya fi ka jin daɗi? Ina za ka san wani ya fi ka jin daɗi? Wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake za a ɗauko mafi karɓan kyabir a duniya, wanda ya fi kowa takuwa da karɓan biyar. Asalin wahalalle mai lasa, tunda aka ce maka za a ɗauko wanda ya fi kowa, ai Allah ya san wanda ya fi kowa wahala, shi za a ɗauko ai masa tsomi ɗaya aljanna a fitar, a saka shi a jawo shi. Wannan ɗan saka shi da za a jawo shi, sai ai masa tambaya, ka taɓa shan wahala? Sai su ce anya, har ya manta ya taɓa shan wahala. Aljanna mala. To shi yasa duk wanda yake gidan aljanna in an fishi shi daɗi ma bai san an fishi ba, sai an ɗaga masa martaba zuwa martaba ta gaba, sai ji daɗi ya ƙaru. Ashe daɗin da ƙasa da wannan ne, amma ba zai sani ba, saboda ko ina daɗi ne, kuma duk daɗin ko ina daidai ne. So sai an ɗaga martabar ɗan aljanna, sai ya fahimci ashe fauka kulli daɗi daɗi, ashe saman kowane daɗi akwai daɗi. To ceton ‘yan aljanna daga wani mataki zuwa wani mataki na gaba, wannan ma annabawa da manzanni da salihan bayi suna yi, da alƙur'ani da surorin alƙur'ani da yara ƙanana ga iyayensu duk suna yi. Sannan haka wanda yake cikin wuta, akwai wasu a cikin wuta ana musu azaba, amma ba a kammala azabar da suka cancanta ba, amma dai suna da imani a zuciyarsu. Imani kuwa mun karanta da ku a wannan littafin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana da shi daidai da ƙwayar zarra za ka shiga aljanna. Don haka imaninsu yana nan, ba su yi wasa da tauhidi ba, shegantakar kawai aka yi ta yi. Ahlus sunna ne ɗan iska, ga aƙida ta sunna, amma kuma ya sha duniya. Da zuwa ta mata ta kira ni ta ce akramaka Allahu, mijina ahlus sunna ne amma al'amarsa yana bani tsoro, anya ma kuwa dan ahli sunnan ne, yana zuwa masallacin ƴan ahli sunnan yana yin sallah, kuma yana zuwa karatun tukan ku na ahli sunnan, amma malam yana ashaf, malam yana kaza yana kaza yana kaza, talin sabo talin sabo talin sabo. Nace baiwar Allah, nace ai wannan hali ne, sunna kuma aqida ce, in dai da gaske yana da aqida sunna to wannan kuma hali ne. Shi kuma hali ana samun sa, ana samun nagari a sunna, ana samun nagari a bid'a, in dai halaye ana samun nagari a musulmi, ana samun nagari a kafiri, ana samun mutumin banza a sunna, ana samun mai halin banza a bid'a, mai halin banza musulmi, mai halin banza kafiri, duk ana samu. Shi hali ɗabi'a ce ta dan adam. To amma wasu da basu gane ba sai suna danganta abin da aqida. Da an samu ne ya ci kudi zai ce wai hakan ahli sunna ne. Wai hakan dan ahli sunna ya ci kudi. Ɗabi'a ce. Idan Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya tsira da aqidarsa, amma zunubansa suka kashi wuta, yana cikin wuta ana masa azaba, zai iya sunansa ya fito a cikin waɗanda aka ba da cetonsu. Kawai sai an zo ɗiban ƴan wuta wadda suke cikin wuta ake musu azaba, sai an zo ɗiban waɗanda aka ba da cetonsu, ya ga sunansa ya faɗo ciki, a kwashe su a kai su kogin rayuwa. Domin ba a ɗaukan mutum daga wuta kawai da rak a kai shi aljanna, a'a, ai ya riga da ya babbaku kuma yana warin wuta tunda ba mutuwa, sai a ɗauke shi sai a kai akwai wani kogi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunansa Nahrul Hayat, kogin rayuwa. Sai a je sai a tsunduma su a wannan kogin, in an tsunduma su sai su yi sabon toho kamar yadda ciyawa da tsirrai suke tohowa a bakin kogi, haka za su yi sabon toho sai su farfado, sai komai na jikinsu ya dawo, da nama da gashi da komai da fata sai ya dawo daidai, sai a ɗebe su kuma bisa jagorancin mala'iku sai a kai su aljanna. Kuma duk wanda yake da gida aljanna, manzon Allah sallama yace ba sai an kama hannunsa an kai shi ba, yace ɗayanku ya san gidansa aljanna fiye da yadda san gidansa nan gidan duniya, tiryan tiryan zai tafi. Kawai da ƴan aljanna muna ciki, idan an kawo irin waɗannan sai mu fara ƙorafi, muna ɗan jin ɗan ƙauri-ƙauri. Tawaga ce aka ɗebo daga wuta da ceto, da haka ceto a lahira samfuli samfuli ne kala-kala. Ina fata an fahimta. To in ka ɗebe ceton Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ɓanta guda uku da na lissafa muku, to sauran ceto da na ambata, to shi ne sauran annabawa da manzanni suna cikin masihi, salihan bayi da shahidai da siddiƙai suna cikin masihi. Alƙur'ani da aka ce zai yi ceto zai yi irin wannan ceto. Wasu surori da aka ce za su yi ceto kamar Baƙara da Ali Imran za su yi irin wannan ceto. Yara ƙanana da aka ce za su yi ceto za su yi irin wannan ceto. Yanzu abinda karatunmu yake so mu fahimta shine Allah madaukakin sarki sai ya ba da damar a yi ceto. To gabanin a ba da damar a yi ceto, wanda zai yi ceton sai an naɗa shi, sai Allah ya ba shi. Dukkan annabawa da manzanni suna da automatic ticket na ceto. To amma ba a riga an ba da izinin ayi ba, shi sa yanzu ba ka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kabarin sa ya ma'aikin Allah kace ce ni ranar sakamako a yanzu kan Allah zaka roka didda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lasisin ceto to amma Allah ya rike ceton a wajen sa ai man dal ladhi yashfa indahu illa bi iznihi illa min ba'di an ya'dana Allah sai ba Allah ya yi izini dan haka yanzu ba a iso wajen ba annabawa da manzanni suna da lasisin ceto hakan nan alqur'ani yana da lasisin ceto hakan nan wasu daga cikin yara waɗanda suka mutu ba su balaga ba Allah zai ba su lasisin ceto amma ba a san ba kowa ne a cikin su ko kuma sai wanda Allah ya zaba salihan bayi sai wanda Allah ya zaba ya ba wa ceto ga wani salihin nan amma Allah bai rubuta shi cikin masu yin ceto ba ga wani waliyin nan amma ba a rubuta shi cikin masu yin ceto ba ga wani siddiqi nan ko shahidi amma ba a rubuta shi cikin masu yin ceto ba dan haka ba mu san su ba ni imani da za a yi kuma waɗannan siffofin su za su yi ceto amma kuma ba za mu iya sa sunaye ba saboda ba a je lokacin ba sai an je Allah ya bayar dan haka wannan dangane da mai yin ceto ke sai dangane da wanda za a ceta da Allah ya ce liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yarda kuma yarda to wanda za a ceta ma sai Allah ya yarda a cece shi kaji wata sabuwa akwai dokoki ba wanda za a cetan sai Allah ya yarda a cece shi so ba wai idan an baka ceto an ce da kai kana cikin masu ceto Allah ya maka izinin zaka yi ceto sai kawai ka fansama ba a sani ka je kai ta gaban kanka ba haka bane idan an saka listin masu yin ceto to ka jira sai an hura usul na yin ceton sai an ba da izini ka jira sai an ba da izinin a yi ceton idan aka ba da izinin a yi ceton to har yanzu kuma ka jira za a baka list kwarai ka jira za a baka list na waɗanda za ka ceta sai Allah ya yarda to kaga me yasa Allah ba zai ce qul lillahi shafa'atu jami'a ba Allah ya ce ka ce duk ceto na Allah ne me yasa Allah zai ce man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda al'amari ne na sai Allah madaukakin sarki ya ba da dama kuma dama ta fiskoki guda uku ne da lissafa mu mai yin ceton ya fado cikin listin masu yin ceto wanda za a ceta ya fado cikin listin wanda za a ceta sannan kuma yin ceton Allah madaukakin sarki ya ba da izinin yanzu ai ceto ta yaya Allah bai sani ba ta yaya abinda Allah bai ga dama ba to kaga zancen anan duniya mu bata kan mu lokaci muna makalkalewa da wasu shehinai da wasu waliyai cewa za su cece mu rashin fahimtar ceton kuma duk mai gardama in yana gardamar hadisi ai ba zai gardamar aya ba ko ya je tafsiran duniyan nan ya karanta mai Allah yake nufi da illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda zai ga cewa Allah madaukakin sarki ya dabaibaye ceto da ikonsa dan haka waɗannan ayoyi su kuma sun zo sun karantar da mu cewa ceto bai yiwuwa sai da yardar Allah madaukakin sarki da izininsa kuma sai Allah ya zaɓi mai yin ceton kuma sai ya yarda da wanda za a ceta da qala abul abbasi malam yace abul abbasi yana nufin ibnu taymiya kenan ahmad ibn abd al halim al harrani malam ibnu taymiya yace nafallahu amma siwahu Allah ya kore amma siwahu daga wanda ba shi ba kullama ya ta'allaqu bihil mushrikuna duk abin da mushrikai suka rataye da shi duk abin da mushrikai suka rataye da shi Allah madaukakin sarki ya kore shi ga wani wanda ba shi ba nasal dan haka ratayuwarsu da ceto a jikin waɗansu Allah madaukakin sarki ya kore waɗannan waɗansu sai shi kansa fa nafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu Allah ya kore a ce waninsa yana da mulki ko mallaka aw qistun minhu ko wani kaso daga mallaka Allah ya kore waninsa mallaka mallaka ta halitta aw qistun minhu ko kuma in ma bai mallaka gaba ɗaya ba Allah ya kore masa ko da daukani na mallaka a wani aw yakuna aunan lillahi ko kuma ya zama mai taimakon Allah Allah ya kore shine kulidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuuna misqala dharratin kunga kore mallaka ne ko da kuwa wani karamin kaso na mallaka fis samawati wala fil ardi ko a sama ko a kasa wama lahum fihi ma min shirkin wama lahum minhum min zahir daka bi mallaka ba bi yi tarayya a wajen mallaka ba sannan kuma bi yi taimako wa mai mallakar ba walam yabqa illa shafa'a babu abin da ya saura sai ceto iya abin da ya saura kenan tunda baka da shi ba naka bane kuma baka da gudumawa me ya rage ba sai neman alfarma ba eh abin da ya rage neman alfarma walam yabqa illa shafa'a haka za a zo ranar alkiyama ba wani mai mallaka ba wani wanda Allah yake jin nauyinsa saboda lokacin da Allah ya tashi hidimominsa ya bada gudumawa dan haka ba abin da ya rage sai neman alfarma shine ash-shafa'a fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu ar-rabb shi ma ce ton sai Allah ya bayyana cewa ba za ta yi amfani ba sai ga wanda Allah ya masa izini shi ma ce ton kama kala wala yashfa'una illa liman irtada masu yin ceto ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi fa hadhihi shafa'atu allati yadhunnuha al-mushrikuuna wannan ceton da mushrikai suke zato ceton duwatsu ceton gumaka ceton dodanni ceton ashabul qubur yan cikin kaburbura hiya muntafiyatun yawmul qiyamati irin wannan ceton ranar alkiyama babu shi korare ne kama nafaha alqur'anu kamar yadda alqur'ani ya kore irin wannan ceto wa akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya bada labarin annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu zai je shi ya sujjada wa ubangijinsa yayi masa yabo da kirari la yabda'u bishafa'ati awwalan kajifa ba da ceton zai fara ba karon farko sai ya fadi yayi sujjada yayi yabo yayi kirari ba da ceton duk da damar da aka bashi ka san wannan an bashi dama sai wuce gona da iri thumma yuqalu lahu sannan sai a ce da shi irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa sai a ce da shi daga kanka fadi ana jinka tambayi a baka nemi ceto ai maka wa qala abu huraira radiyallahu anhu yace man as'adun nasi bi shafa'atika qala man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا يَكُنُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ Abu Hurairah ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah wane ne mafi rabauta da cetonka ranar alkiyama wane ne zai fi arziki da samun cetonka kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi kuma har cikin zuciyarsa shine zai samu arzikin cetona kaga kenan hatta annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci kafiri ba wanda yace cikin mushriki ba wanda ya mutu ba tauhidi ko yana ƙaryar musulunci ba zai shiga cikin yan ceton annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai wanda yake da kalmar tauhidi wa tilka shafa'atu li ahli al-ikhlas dan haka wannan ceto da ake magana na masu ikhlasi ne masu tauhidi bi iznillahi kuma da iznin Allah wala takunu liman ashraka billahi babu ceto ga wanda ya shirka ba zai samu ceto ba ga wanda ya shirka amma a duniyar yau mushrikan ne ma ake cewa za su yi ceton ba zancan a cece su ba su ne ma ake cewa za su yi ceton kuma mushrikai ne to mutum mai shirka ba za ma a cece shi ba balle ma a sa shi cikin masu ceto ba zai samu ceto ba dole sai da tauhidi ake samun ceto Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu cikin masu rabo ranar alkiyama ka sanya mu cikin masu saukin samun saukin lissafi ranar gobe kiyama abun da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abun da ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallim al-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu